بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمشي نأوك بوتى رمضان هجرة ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم دمو ديدة تليه لدى أشرنة تقصى واند كمشي ديدة شاهده بوتى ترى ميلادية تدمو بيدة بقي أدرى سمو نأوك نتفسير واند شكرا واند مسلا تيمي البركة عند مكي تكين تفسير سورة يونس يوزا متاشي أكد آية تذير قال بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
الله مؤكد سركي يتقبل تشيوا هو الذي جعل الشمس ضياء شين والدي يسني رانا تزمى هسكي لكرفي والقمر نورا يسني وتا يزمى هسكي وقدره منازل يقوم قدراشي يزم منزلولي لتعلموا عدد السنين والحساب دومينكو سن عدد شكرو يقوم للسابق. ما خلق الله ذلك إلا بالحق ألا بيهلتشو النبا فاتشيد النسكية يفصل الآيات ينا بيانا آيوي دكي دكي لقوم يعلمون فمتاني ودى النسكي ما سسد. Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayanin ayoyinsa waɗanda suke nuna cikar ƙudurarsa da ikonsa na cewa yana da dama ya yi abin da ya ga dama. Waɗanda suke ba maki an saukar da Alƙur'ani ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da tare da cewa shi mutum ne, sannan a cikin mutanen kuma ba wani babban mutum a cikinsu ba, suke mamakin wannan. Allah maɗaukakin sarki yana gaya musu cewa shi mai iko ne, yana da iko na yayi abin da ya so, yana da iko na yayi abin da ya ga dama, domin shi ne ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida, shi ne ya halicci rana, shi ne ya halicci wata, ya sanya ranar nan ta zama ziya'an haske mai ƙarfi. Domin kalmar ad-dawu tana nufin haske, wadda'u aqwa min an-nur, hasken rana yafi hasken wata ƙarfi. Shi yasa Allah ya kirawo hasken rana da ziya, ya kirawo hasken wata da nur, domin da'u aqwa min an-nur. Sannan wasu malamai suka ce ita hasken rana haskenta ne na kanta, wato ita ce take haifar da hasken daga kashin kanta, a yayin da shi kuma wata yana dosano haskensa ne daga gare ta. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kirawo haskenta da ziya, ya kirawo kuma hasken wata da nur, ya ce shi ne wannan da ya yi wannan ikon, ya sanya sultanan nahar, ya kuma sanya sultanan layli, sultanan nahari bil shams wa sultanan layli bil qamar, ya nuna ikonsa cikin halittar rini ta hanyar halittar rana, ya nuna ikonsa cikin halittar dare, ya kuma halitta taura abin nan wata domin ya zama shi ne fitilar dare. Wa qaddarahu manazila, wa qaddara masirahu fi manazila, ko wa qaddara, wa qaddarahu za manazila, wato ya sanya tafiyar shi wata din ta zama cikin manziloli, wato ko a tafiyar wata yana yin ta ne cikin manzila guda 28. Ga waɗanda suka san ilimin hay'a, suka san ilimin falak, sun san yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci wasu taurari, wannan taurarin suna yake kira manazil. Manazil din nan guda 28 ne. Wannan tafiya da wata yake yi a kullum yana tafiya ne a cikin manzila guda daya, sannan kuma gobe ya tafi a cikin manzila ta biyu ba ta farko ba, jibi ya tafi a ta uku. Haka zai yi kwana 28 kullun a cikin manzila daban yake tafiya, ba wacce ya tafiya a cikin ta yau ga kojiya. To yana tafiya yana ƙara girma, yana tafiya yana ƙara girma, har ya zo kuma inda zai fara raguwa, yana fara raguwa har ya zo inda zai zama ainihin dan ziri haka, ana ganin shi kamar yadda ya fara. Zai fara ƙarami sannan ya koma ƙarami sannan ya ƙuya. Idan wata mai wanda zai yi 30 ne sai ya ƙuya kafin kwana biyu da bayyanarsa. Idan kuma wata wanda zai yi 29 ne sai ya ƙuya ainihin kafin kwana ɗaya da ganinsa. To haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara tafiyar wata. Wasu malamai suka ce wa ƙaddarahu, wannan zamirin yana komawa ga wata ne shi kadai banda rana, domin haka yazo a cikin suratu Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urdun al qadim. Haka nan muka kaddara wata ya zama mai manziloli, mai masaukai guda 12, har yadda zai koma tamkar tanka ta dabino, wato ya zama ya zama tirance sannan kuma ya zama ya tankwara a yadda yake lokacin da ya fito. Allah ce la shams yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahu. Baya yuwa rana ta riski wata, haka nan kuma yini abinda wala al-layl sabiqu an-nahar, dare ba zai tsere wa yini ba. Wa kullun fi falakin yasbahu, kowanne yana tafiya ne a cikin falakin. Don haka rana tana tafiya a cikin falakinta. Tsakanin falaki na wata da na rana akwai tazara mai nisa, akwai tazara mai nisa. Shi yasa ya kasance tafiyar wata ta yafi sauri akan tafiyar rana. Tafiyar wata yafi sauri akan tafiyar rana. Da a ce da tafiyar wata da tafiyar rana tafiya ce iri daya, to da dukkan waɗannan yanayi da suke zuwa a shekara, yanayin damana da yanayi na rani da yanayi na sanyi da na zafi, da sai su zo a cikin wata ɗaya, da ce tafiyar su ɗaya ce a wata ɗaya, sai a yi damana a yi rani a yi zafi a yi sanyi. To kaga da tsarin tafiyar rayuwa ɗan adam sai ta kurkuce, babu batun shuka, babu batun girbewa, babu abubuwa duk sai su lalace. To sai Allah ya kaddara tafiyar rana, saboda nisanta sai ya zama na tafiyarta a cikin wata 12 wannan shekara ta zai yi. Ba ka tafiyar da wata zai yi ta a cikin abin nan a cikin ayan kwanaki ko a cikin awowi 24 ita a cikin wata za ta yi ta, tafiyar da zai a cikin awowi a cikin wata ita za ta yi ta. To haka Allah maɗaukakin sarki ya yi. Wasu malamai suka ce qaddarahu din nan yana komawa ga wata ne shi kadai, shi ne Allah maɗaukakin sarki yake batu a nan ya kaddara shi manazila, domin da wata ne ake gane lissafin watanni, da shi kuma ake gane lissafin shekaru, ba da tafiyar rana ba. Da tafiyar wata ake gane lissafin watanni, ake gane lissafin shekaru. Wasu malamai kuma suka ce a kaddara hukun nan zamirin yana komawa ne zuwa gare su biyu, duk da cewa da halittar ruwa, halittar tekuna, halittar tsiro daga ƙasa, halittar duwar wasu, rana da wata da hudowarsu da fasuwarsu, a ce duk Allah ya yi waɗannan abubuwa haka nan sakakai, babu hikima, wannan ba zai yiwu ba, kamar yadda hankali ba zai taɓa yadda ba. Wato haka nan mutum ya zo ya ɗebi maƙudan kuɗinsa ya gina gida na fitar hankali, ya sayi dukkanin kayan alat ya zuba a gidan, ya sanya masa tsaro gaba da baya awa 24, amma a ce haka nan ya yi shi don haka nan kakakai ba tare da wani dalili ba, hankali ba zai karɓi wannan ba. dole duk wanda zai yi wannan abai abin da yake shi ko ya zauna ko ya zauna da wani nasa ko ya aje wani abu nasa ce amma haka kawai yayi ta dankara kuɗi a ƙasa sannan kuma yana yin shi ne kawai dan wasa kamar yadda yara suke tuka ƙasa su kwaba ƙasa su yi gidan ƙasa ko su yi mutum-mutumi na ƙasa wanda wasa ne zai sa su yi wannan daga ƙarshe da an tashi a sa ƙasa a rushe to Allah baya irin wannan Allah ya yi wannan ne dan gaskiya kuma gaskiyar ita ce ku bauta wa Allah kamar yadda ya ce ku bauta wa Allah kamar yadda ya aiko da manzanninsa yin wannan shi zai sa ku samu kyakkyawan sakamako saba ma wannan shi zai sa Allah maɗaukakin sarki ya kama ku da laifi wanda yake ba kankani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fi ikhtilafil layli nufassilul ayat muna bayanin ayoyi hujjoji daki-daki da dalilai irin waɗannan da kaumin ya'lamuna ga waɗanda suke sun san girman Allah sun san ƙudurar Allah sun san ɗaukaka ta Ubangiji sun san matsayi na Ubangiji su ne suke tintintini cikin ayoyin Allah suke saduda su miƙa wuya ga Allah Allah ce inna fi ikhtilafil layli
inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqa Allah fi samawati wal ardi la ayatin li qawmin yattaqun
to ba wannan da ba tafiyar rana da wata kamar yadda kuke ganin shi din nan kawai ayoyi ba fi inna fi ikhtilafil layli wan nahari sassafawar dare da rana wannan yazo ya tafi sannan wannan yazo shi kansa wannan ayoyi ne masu zaman kansu ga waɗanda suke wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da abinda Allah ya halitta a sammai da ƙasa su kansu da ayati ayoyi ne li qaumin yattaquna ga waɗanda suke suna kiyaye dokokin Ubangiji waɗanda suke sanya garkuwa tsakaninsu da fadawa cikin abin da zai jawo musu fushin Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa a cikin tafiyar rana dare ya zo dare ya tafi rana ta zo aya ce gudar aya wacce take nuna girman Allah to amma saboda maimaituwar ta yau da gobe dan adam ya sha'afa ya shagala baya dubar wannan aya kasancewar ya saba ganinta a ce a karan farko za ka fito baka san wani abu rana ba kawai kana fitowa sai ka daga kai sai ka ga wani abu daurin wuya cika duniya a ce a karan farko baka san wani abu dare ba kana fitowa daga daki kawai sai ka ga gari gaba daya ya tunduke ya yi duhu babu shakka za ka yi mamaki ya haka ta faru to amma kasancewar abin yana ta faruwa yau da gobe sai kake ganin shi kamar wani abu normal ba ka daukar shi cewa aya ce gudar aya ce da take nuna girman Ubangiji hudowar rana da faduwar zuwan dare da tafiyarsa da zuwan gini da tafiyarsa da irin hikimomin da tasa da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan da a ce ɗan adam ya tsayar da hankalinsa guri guda ko waɗannan ayoyi su kaɗai sun isa su sa shi ya samu yaƙini ba zai zama mai fito na fito da Allah ba har yana jayayya har yana rikici a kan saƙon da Allah maɗaukakin sarki zai ba wa annabinsa Allah ya faɗi irin wannan ayoyi da dama yushin lailan nahara yatlubuhu hasita والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah maɗaukakin sarki ya sanya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu haka nan ya sanya dare yana lullube rana yana lullube yini ya tsulubuhu hadita domin kowanne da zarar yini ya zo to dare zai fi da zarar dare ya zo yini ba yadda ɗaya zai iya samun ɗaya su tafi tare ɗaya kamar neman ɗaya yake ɗaya kuma yana guje masa da zarar wannan ya zo wannan zai tafi da zarar wannan ya zo wannan zai tafi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya lubuhu hadita lashamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullu fi falakin yasbahun rana ba za ta iya rikar wata haka nan shi ma abin nan yini dare ba zai iya tsere wa yini kowanne tafiyar sa yake a cikin falakin sa. Wannan irin ayoyi duk suna nuna mana cewa ilimin falaki, ilimin sanin tafiyar saurari a sararin samaniya da zagayawarsu da kai komansu wani ilimi ne da Allah maɗaukakin sarki yake iya horewa ɗan adam koyarsa, ba abun mamaki ba ne a ce ɗan adam ya koyi sanin tafiyar waɗannan saurari, kamar yadda Allah ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah ya sanya su alamomi a sama, alama tauraro kaza yana nuna abu kaza, tafiyar ka kaza, saukar ka kaza, gudanar ka a guri kaza yana nuna abu kaza. Larabawa tun kafin zuwa musulunci suna da wannan ilimi na fara, shi yasa Allah ce wa bin najmi hum yahtadun, za su yi tafiya cikin sahara. Sahara wani guri ne da babu wata alama da za ta nuna maka direction, ba ka da alamar da za ta nuna maka gabas ko yamma ko kudu ko arewa. Tafiyar waɗannan taurarin a sama su ne za su tantance maka yanzu gabas kake yi ko yamma kake yi ko kudu kake yi ko arewa. Shi yasa za ka ga wasu daga cikin larabawan ba in suka tashi tafiya sun fi sha'awar ba su yi ta cikin dare, domin a lokacin taurarin sun fito a lokacin sukan iya su gane ina suke yi, za su gane shi yadda suka nufa garin da suka dosa ta hanyar waɗannan taurari za su gane shi ne wa bin najmi hum yahtadun. To wannan ilimi ne mai zaman kansa, ilmul falak, sanin ilimin tafiyar da zagayawa da kai komo na waɗannan abubuwa da Allah ya halitta a sararin samaniya, rana da wata da taurari. Wannan ba shi da alaka da ilimin annujum da ake faɗa ko at-tanjim. Akwai at-tanjim waɗanda za su buga ƙasa su ce sun gano arzikinka ko tsiyarka, sun gano rayuwarka ko mutuwarka, sun gano lafiyarka ko rashin lafiyarka. Wanda duk yake wannan da'awa to yana da'awar sanin gaibi, wanda duk yake da'awar sanin gaibi ya kafa. Babu wanda ya san gaibi sai Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah. Idan mutum ya ce ta hanyar bugun ƙasa zai iya sanin me zai faru gare ka gobe, to wannan yana shiga hurumin Ubangiji. Wala taksibu wala tadri nafsun madha taksibu gadan wama tadri nafsun madha taksibu gadan wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Babu rai da ta san gobe me za ta samu, me za ta samu ko me za ta rasa. Babu wanda ya san a ina zai mutu. Waɗannan mafasihul ghaibi ne da Allah shi kadai ya bar wa kansa sanin su. To duk wanda zai yi da'awar sanin su to babu shakka yana kutse da cikin hurumi na Ubangiji. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man iktabata shay'an min an-nujum faqad iktabata shay'an min as-sihr. Wanda zai dosani wani abu na ilimin tanjimi to ya dosani wani abu na ilimin sihiri. Sihiri kuma kowa ya san hukuncin sa a musulunci kafirci. Wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Wanda duk zai koyar da ta sihiri irin wannan to ya kafirta. Shi yasa Allah ce walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Haka sihiri kafirci, ilmu tanjim sihiri ne, amma ilmu falak wannan baya daga cikin ilmu tanjim. Sanin yau wacce rana a ce yau Juma'a ka san gobe Asaba, jibi Lahadi, gata Litinin, kaga ka san wasu abubuwa kafin su wakana, amma ta hanyar ne ta hanyar waɗannan gudanar rana da wata. Yanzu awa 24 ta ƙare yin wannan yini ya ƙare, wannan littafi ne sananne da duk wanda ya san shi, illa iyaka kuma kowa da iya abin da yake sani. Akwai sanin da yake na gama gari, duk mun yi tarayya a cikin sa, mun yi tarayya a cikin sanin cewa a kowace rana tana kunshe da awa 24. Mun yi tarayya kan cewa kowane wata yana kunshe da kwana 30 ko 29. Mun yi tarayya akan sanin kowace shekara tana kunshe da wata goma sha biyu. To wannan ilimi ne na gabarone, kowa da kowa ya tarayya a kansa. To amma sanin kuma lissafin raguwar awannin yini da awannin dare, wannan kuma wanda yake yayi zurfi cikin ilimin salafi zai gaya maka kun yi tarayya akan wasu abubuwa na sama-sama. Amma mu san cewa yau rana za ta fadi karfe kaza, za ta fito karfe kaza, yini zai yi awanninsa za su wuce sha biyu, ko na rana za su kasa sha biyu, ko su wuce sha biyu, na yini su kasa sha biyu. Wannan duk wani abu ne da wanda kuma ya yi zurfi cikin ilimin salafi zai iya bayani. Wace maka azhar za ta shiga lokaci kaza, la'asar zai shiga lokaci kaza. Wasu suna ɗaukar wannan ba sanin gaibi ne, yau akwai waɗanda suke rikici anya kuwa ya aka yi sani, ya aka yi kasan gobe lahadi, gobe asabar kai, ya aka yi kasan jibi lahadi, ai ba ta zo ba, za mu ce ka san gaibi, ba za mu ce ka san gaibi. To haka nan lokacin abin nan kusufi da kusufi shi ma ya yana ƙarƙashin ilmul fana. Shi yasa Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa inda yake maganar kusufi da kusufi suna da asbabunsu da alamominsu, idan har sun faru to za a samu kusufi, in har sun faru za a samu kusufi na rana ko kusufi na wata. Ga wanda ya san tafiyar taurari din zai iya gane wannan alama yanzu ta samu. Sule abin da Allah ya ce wa alamatu, wannan alama yanzu ta faru, don haka a iya samun kusufi ko a iya samun kusufi ba gaibi ba ne. Amfani ya yi da wannan alama din ya kafa hujja da ita bisa faruwar abu, ba haka kawai ya shaci faɗi ya faɗa ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa da wuya ne a samu al-falakiyuna, waɗanda suke masana ilmul falak su ne ake cewa astronomers, da wuya a ce su haɗu a kan cewa lokaci kaza kusufi ko kusufi zai faru kuma bai faru. Wannan Ibn Taymiyyah ya faɗa tun shekaru masu yawa da suka wuce, yau shekara 700 da rasuwar Ibn Taymiyyah, ya rasu tun hijira tana 728, yau muna 1428, kaga 700 daidai da barin ta duniya. To ya faɗi wannan da wuya su haɗu su ce kaza zai faru na kusufi ko kusufi a rana kaza a lokaci kaza kuma bai faru ba. Saboda iliminsu yana dogaro ne bisa ga waɗannan dalilai na zahiri, su ne tafiyar waɗannan taurari ɗin da kai kawo. Kusufin wata yana faruwa ne fila yalin idda, kamar yadda suke faɗa fila yalin idda, a lokacin da wata ya raba tsaka ran 13, 14, 15, a waɗannan kwanaki ake samun kusufi na wata. Ba taɓa samunsa a farkon wata ko a ƙarshen wata. Sannan kusufi na rana yana faruwa ne fi layalin isra, wato a ƙarshen wata. In za ku yi la'akari ku duba duk sanda za a yi kusufi na wata ko kusufi na rana, za ku gaba ba sa wuce wannan lokaci. Za su zai in na rana ne to a lokacin da wata a ƙarshen wata ake ina maganar wata na kamari ba shamsi ba, ba wata na lissafin bature ba. Haka nan in kusufi ne na wata zai faru, ku sa ido ku ga zai na faruwa ne fi layalin idda, a daren dukkanin 13, 14, 15, a wannan tsakanin ake samun kusufi. Ba a samunsa a farkon wata, ba a samunsa a ƙarshen wata. Shi yasa waɗanda duk suka yi da'awar an samu kusufi a farkon wata ko a ƙarshen wata, ko ana iya a samu, kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa waɗanda suka yi wannan da'awa ba su san ilimin falak. Ibn Taymiyyah ya yi magana wanda ya ce ba su san ilimin falak, domin wasu suna faɗar zai iya faruwa a irin wannan a samu kusufin rana abin nan wata a fi layalin idda, ko a samu kusufin wata fi layalin isra, ko a samu kusufin rana fi layalin idda. To waɗannan duk ilimin muka ne masu zaman kansu, kuma shari'a ta yarda da su, babu wani abin tantama a cikinsu. Sai dai kwanaki an yi ta yaya cewa rana za ta fito daga yamma 28 August 28 da watan August za ta fi zuwa da mafadarta. Aka yi ta surutu wai an gani wasu sun faɗa a intanet mutane suka damu yi da wayoyi to malam yaya za ta faru ko ba za ta faru ba kuma ne ban ga abin da zai tsaga hankali ba ko ya ce za ta hudu daga yamma in an ce baka za ta hudu daga yamma har ka tsorata to in ba ka yin aiki ƙwarai sai ka tuba bai kamar ka hankalin ka ya tashi mutane hankalin ka ya tashi malam gaskiya ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne musulunci mu ya gaya mana yana daga cikin alamomin tashin alkiyama hudowar rana daga mafadarta ranar da za ta hudo kuma shi kenan an yanke uzuri babu wata rai da imanin su zai amfane ta ba bayan ba ta yi imani da farko ba la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira musulunci ya riga ya sanar da mu wannan to amma babu inda aka gaya mana ga ranar da abin zai faru la 28 wala da 9 wala 30 idan wani yau ya kullo yace shi ya gane ranar sai ka zura masa ido ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ci kunya ba ga abin daga hankali ba kai dai a musulunci na farko da ban kai imani da abin amma kuma ka san cewa ba a gaya maka cewa ga san da abin zai kasance wani ya bugi kirji yace ya san ranar har ma ya gaya maka ranar ba sai a zira ido ba kai kuma ka kwana da shirin ka menene na damuwa amma wasu ka dinga kona kafinsu akan wannan sai mutum ya sa kafin 500 yana so sai ka masa shirin akan aikin banza ya tambaye ka tauhidi ko sallah ko azumi amma ba wanda zai tambaya ba wani ba wata kila bai taba buga waya ya fata ba sai da wanda abu ya faru to a musulunci an faɗi wasu ayoyi da za su faɗi wanda suna cikin al-ayatul kubra ashratu sa'atul kubra wadanda za su faru a ƙarshen tashin alkiyama hudowar rana daga yamma ko daga mafadarta wannan ita ce a jerin gwanansu ita ce aya ta tafi sauran ayoyin takwas duk ba su faru ba ba mu ga hudowar dajjal ba mu ga bayyanar mahdi ba mu ga saukar annabi isa ba ba mu ga fitowar wuta ba duk waɗannan ba su bayyana ba sai a tsallake daga abin nan a faɗo na takwas a fara daga na takwas kaga a lokacin saukar annabi isa da zuwan mahdi ai da za a karɓi tuba mutanen da suke sun kauce hanya annabi isa in yanzu zai dawo da su zuwa ga hanya wasu su fice to kai kuma kai gaggauto da hudowar ranar tarihi tuban sun su ba zuwa ba to in sun zo bai wala yake za su ka ce ranar ta hudo shi ke da an rufe kofar tuba in annabi isa ya zo kuma mai zai yi babu kuma wani abu da zai yi na da'awa za a rufe kofa sai dai yanzu kawai a gan shi ya koma gaga wannan ba shi ne ba ita ce hikimar ba sauraka sai a tantance tsakanin ilmul falak da kuma irin wannan soki burutsun da za a yi ta ci soki burutsu domin wasu suna ma fakewa da rigar ilmul falak din waɗannan da suke buga ƙasa duk mai buga ƙasa kuma ya yarda da abin nan da yake ba musulmi ba ne bugun ƙasa ba musulunci ba ne da'awa ce ta ilmin kai duk wanda ya yi da'awar ilmin kai ya ɗauki gwabo na ubangiji ya sa a cikinsa sauraka ya bar musulunci shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ma wanda ya zo gunsa ya tambaye shi ya gaskata shi to shi ma ya kafirta man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda duk zai zo ga dan duba ko boka ya gaskata shi cikin magana da ya gaya masa to ya kafirce wa abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka saukar wa annabi shine alqur'ani قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله يا كافر كيما wannan aya sannan wanda zai zo domin ya gwada shi wani zai iya zuwa ce bara in zo in tambaye shi in gwada shi wannan ma laifi ne a musulunci domin daga gwajin wata rana sai ka je ka auka shi man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu 43 yawm wanda duk zai zo ga dan duba ya tambaye shi ba a ce ya gaskata shi ba ya kawai ya tambaye shi ya buge abu ya bubbuga masa ya tafi yana kada kai to kwana 40 zai yana sallah ba baba dole yayi sallar amma ba ya da lada ko kada sai yayi wata ɗaya da kwana 10 to shi ne Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi da abinda Allah ya halitta a cikin sammai na rana da wata da mala'iku wal ardi da abinda ya halitta a doran kasa la ayatin dalle ayoyi ne li qaumin yattaqun ga mutanen da suke suna sanya garkuwa tsakanin su da ubangijin su ayoyi ne ga suna a ko ina dan adam yana ganin su amma Allah madaukakin sarki ya rufe basirarsa ya rufe idansa baya izina da su waɗanda suke izina da waɗannan ayoyi su ne waɗanda suke da takawa su ne waɗanda suka san Allah suka sa Allah a zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'anna
madaukakin sarki yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle wadanda ba sa kikkiawan fatar haduwa da mu waradu bil hayati dunya kuma suka yarda wa kansu rayuwa ta duniya watma annu biha suka nutsu da ita wal ladina hum an ayatina ghafiluna wadanda kuma su ne suke rankana ga barin ayoyin ulaika ma'wahum annar waɗannan makomar su ita ce wutar jahannama bima kanu yaksubuna saboda abinda suka kasance suna tsoronta abinda suka kasance suna aikatawa Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin da'ifa guda biyu kungiyoyi guda biyu kungiya ta farko kungiyar waɗanda ba su yi imani ko ba sa kyakkyawan fatar haɗuwa da ubangiji ita ce kungiya ta kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah kungiya ta biyu ita ce kungiyar mu'minai sai Allah ya fara da kungiyar kafirai din saboda jigon da wannan sura take magana a kansa tabbatar da nubuwati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yazo da shi gaskiya ne da ƙaryata waɗanda suke mamaki cikin wahayin da Allah ya ba wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan da tabbatar da wahadaniya ta ubangiji a cikin rububiyyata da uluhiyyata shi kadai ne tilo kwal-kwal a cikin ayyukansa da kuma cikin sifofinsa da cikin abin da yake ya cancanta a bauta masa saboda su Allah shi kadai yake da wannan fi rububiyyati wa fi uluhiyyati to tabbatar da waɗannan abubuwa an samu waɗanda su kuma suke kokarin inkaro shi yasa sai Allah ya fara da wannan ta'ifa din yace innal ladina amanu yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda ba sa kikkiawan fata da fatan gamuwa da la yarjuna malamai suna fassara raja'i anan da ma'ana biyu ko dai la yarjuna ay la yaqafuna ba sa tsoron gamuwa da mu ko kuma la yasma'una ba ta fadayin gamuwa da ba ta kyakkyawan fata ko ba ta tsoro wanda baya tsoro baya kyakkyawan fata wanda baya tsoro to baya kyakkyawan fata domin shi bai yadda ma akwai ranar ba don haka baya mata wani shiri bare ya ce yana fatan ranar gobe kiyama ya samu kansa mumini har kullun yana son saduwa da ubangijinsa domin babu abin da yake yafi kyakkyawan sakamako da zai samu a gurin ubangijinsa babu abin da ya kai wannan soyuwa a zuciyar mumini saboda haka yake fatan kyakkyawar saduwa da ubangijinsa kamar yadda yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Ubada bin Salul manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wanda duk yake sha'awa haduwa da ubangiji to Allah zai sha'awar haduwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa wanda kuma baya fatan yana kin haduwa da ubangijinsa to Allah ma madaukakin sarki zai yi haduwa da shi. Aisha tace ko ɗaya daga cikin matansa, ya Rasulullah inna lanakrahu al-maut, ai dukkan mu ba san mutuwa. Manzo domin taji manzo Allah ya ce wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa, to kaga kowa kuma ai baya san mutuwa. Da wuya ka samu wani wanda zai ce kai ni fa mutuwa nake so, zai wuya ka samu wani. To kuma gashi manzo Allah ya ce wanda yake kin haduwa da Ubangiji Allah ba zai ki haduwa da shi. To shi yasa sai ta samu iskani, sai ga ita a dabi'ar ta dan adam ba ta san ta mutu, kuma irin ta ire-iren ta suna nan da yawa. To shi ne manzo Allah ya ce da ita laysa zalika, ba haka ake nufi ba, ba wai maganar ana san a mutu ba ko ba a san a mutu, walakin al-mu'mina idha hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi, mu'mini lokacin da mutuwa ta zo masa sai ayi masa bushara da cewa ana yi masa albishir da yarda ta Ubangiji da karramawarsa. Falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amama, a lokacin zai ji ba abin da yake so sai ayi gaggawa a zara ran ya je ya samu abin da yake jira. فأحب الله لقاءه فسي الله يسوح الوالش. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وبعقوبته وليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. كافر يقوم لوك تشد متوى تزيكي متى لوك تشد أي متى البشر دنس وكلا ka fa ka ce albishir ai abu ne daki zaka zaka yi tunani a ce albishirin ta wajen sanda aka ce albishirin ta har ba wai gore zaka ce kaga ba za ka ce albishirin ka sai a tarar kayan ne ba ko albishirin ka wani naka ya mutu. To amma an kace maka albishirin ta wani naka ya rasu, to ka san tsokana kai ana so a ƙara kinsa maka bakin ci akan abin da ya faru gare ka. To shi yasa sai aka ce innal kafira idza hadarahu al-maut bushira bi adabillahi wa bi ubati, dan a tsara bata maka rai tun ma mutuwa ba ta zo ba, a ce albishirin ka akwai narko da azaba da mala'ikun azaba suna nan suna jira ka. Fa kariha liqa Allah, sai ya ji baya san haduwa da Ubangiji, wa kariha Allah liqa'ahu, Ubangiji shi ma ya ki shi. To wannan shine abinda manzon Allah yake nufi da cewa mu'mini yana san haduwa da Ubangiji, Ubangiji yana san haduwa da shi. In yana wanda yake kin haduwa da Ubangiji, Ubangiji yana kin haduwa da shi, domin haduwarsa da Ubangiji ba za ta yi masa kyau ba, kyakkyawar haduwa ba ce. Don haka ita Aisha ta zaci mutuwa ake nufi, kaga hadisi ya tabbata na a cikin sahihai annabi Musa alaihi salam a zamanin annabawa a can a wancan lokacin mala'ikan mutuwa zuwa yake da surar sai ya kwankwasa gida ya ce na zo ɗaukar ranka, haka ake yi da. To annabi Musa yana zaune a gidansa, kawai sai wani mutum ya kwankwasa gida yana buɗe gida shigowa ba tare da kwankwasawa ba, kawai sai ya duro gidan. Annabi Musa ya daga kai sai ya ga wani tsaka jirgi tsaye, ya ce kai fa, ya ce mala'ikan mutuwa ne na zo a tsoron ka, Allah ne ya aiko ni. Annabi Musa ya tashi ya tsinke shi da bari har idansa ɗaya tsiyaye, sai ya koma ya gaya wa Allah na je ɗaukan ran bawan nan naka, amma ga abin da ya faru ya mani har ido na ɗaya tsiyaye, saboda ya fito a sifa ta mutum ba wai a sifa ta mala'ikan ba, a sifa ta mutum. To kaga annabi Musa anan yana da uzuri, yana da uzuri, kawai kaga mutum ya duro gidanka ya ce ba ni ranka, me ba za ka yi ba, ai ya abin da za ka yi sai ya fi mari, ce ba ni ranka. Akwai wasu waɗanda suke ƙaryata hadisi duk da yana cikin Bukhari, wai yaya za a yi annabi Musa ya kai mutuwa bayan gashi manzon Allah ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, ya za a yi annabi Musa ya ce baya san haduwa da Ubangiji, ga manzon sallallahu alaihi wasallam da aka bashi zaɓi duniya yake so ko lahira wato a karkuran su ko a gashi da rai yace ila rafiqil ala malir rafiqil ala ya ya zai ko annabi Musa yake wannan sai suka ce hadisin ko Bukhari ya rawaito shi kariya yake wannan Allah wanda da sun tsaya sun karanta abu babu cin karo tsakanin wannan da wannan dan annabi Musa mutum ne kawai ya duro gidansa ba sallama ba iski haka kawai ya daga kai sai ga tsatsu ya zo ce ba ni rabba ba wanda za a yi ma wannan kawai ya ce zo dauki ba sai yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma wani ya leka maka gida ba tare da izininka ba ka tsiyaye masa ido babu fiya lekawa ba wai ya dare gidan ba annabi Musa ya abinda mutum ya duro gidanka ya zo ya ce ba ni ranka kuma dan ka zubar masa ido a cikin kai ne shi yasa da ya koma gurin ubangijinsa Allah ya ce ka je ka ce masa idan rayuwa yake so ya dora tafin hannunsa akan bijiminsa duk abinda tafin hannun nasa ya rufe na gashin wannan bijiminsa din an ba shi iya adadinsa a matsayin shekaru an ƙara masa shekaru iya adadin wannan gashi haka zo aka ga annabi Musa da ya tabbatar mala'ikan ne ya ce ya ubangiji ai ni zuwa gare ka a karɓi nan nawa ba na daga lokacin da ya sakantance mala'ikan ne ka ga ni kauya amma da farko ai bai ci mala'ikan ba ne dan ya zo ne a sifa ta mutum ya kuma ce ba na ranka to shi yasa Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'a waɗanda ba sa fatan saduwa kyakkyawar saduwa da wa radu bil hayati dunya sannan kuma suka yarje wa kansu rayuwa ta duniya ma'ana suka zabi rayuwar duniya akan rayuwar lahira domin ba su kawata wa kansu rayuwar duniya ba suka dauki rayuwar duniya ita ce komai face sai dan sun yarda da ita yarda su da wannan rayuwar duniya ita ce ta sa suka kawata ta ita ce ta sa suka manta da lahira da dama daga cikin mutane aikinsu yana nuna sun yarda da sun yarje wa kansu da rayuwar duniya ba ta lahira mutumin da a 24 hours 24 ba zai tuna Allah ba ba zai karanta alqur'ani ba zai karanta hadisi ba ba zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba ba zai halarci majalisin ilimi ba ba zai ji inda ake kala Allahu kala rasuluhu ba tun safi idan ya tashi babu inda zuciyar shi ta ainihin kullata illa ya gaishe a tsakiyar kasuwa ya riga kowa zuwa kasuwa sannan a watsi a gashi ya dawo ya kwanta a gida kamar mushi saboda gajiya gobe ma in ya tashi zuciyar ta riga shi zuwa kasuwa tun bai fita ba wannan in baka ce ya yarda da duniya ba me za ka kira shi wannan shine wa raditu bil hayati dunya wallahi kun yarda da rayuwar duniya kun amince da ita kun zabe ta akan lahira abun takaici ne a ce musulmi ba ya da lokacin da zai bawa Allah da manzansa a cikin rayuwarsa gaba ɗaya rayuwarsa ta zama lahira wannan babu shakka ba karamin abin takaici ba ne kuma a yadda yanzu rayuwar take a yadda wato rayuwar take gudana a yau za ka fahimci kusan haka ake haka ake shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya ma wannan al'umma kaskanci da bai taɓa sa mata irin ta ba wanda zai karanta tarihin musulunci ya san wannan al'umma ta gamu da bala'i iri-iri da fitintunu iri-iri da masifu daban-daban ta shiga cikin tarko iri-iri amma ba ta ga wulaƙanci irin yadda take ganin shi a yanzu saboda a wancan lokaci al'umma takan yi gyangyaɗi amma za ta farka nan da takan yi tuntuɓe ta faɗi amma za ta tashi amma a yau al'umma bacci take har da nishaɗi mun kuma faɗuwar wasu ba magana tashi ake ba mun su ba kai wasu ma daga cikinmu sun mutu su ina yaya za a yi ba za a samu wulaƙanci ba kuma komai ne yake nuna haka ba illa yadda muka raja'a akan duniya. Baba tunanin halal ko haram, kawai hauba hauban mu ya zamu kai cikin mu, ya zamu cika aljihu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza tabaya'tum bil ina wa akhadhtum bi adrab al baqar wa raditum bil zar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta ta'udu ila dinikum. Idan kuka shiga ciniki mara kyau, cinikayya na riba, bai'ul ina ciniki ne da ake da larabawa suke in suna so su halatta wa kansu riba, amma sai a shigo da wani abu tsakiya kamar kasuwanci, kamar saye da sayarwa. Alhalin shi wannan abin da aka shigo da shi tsakiya ba wai shi ake nufi ba, ribar ake nufi. Mutum zai zo yana neman bashi a gurinka, kai kuma kana so zaka bashi ne da ruwa, amma ba ka so ka ce ga 1,000 bayan wata ɗaya ka kawo 100,100, sai ka ji ba ka so ka gaya masa haka. To sai ka ce ga wani abu nawa, rediyo ce ga ta, ka saye ta 100,100, zan sayar maka bashi. Sai ya baka rediyon a 100,100 a matsayin bashi, nan take sai ya ce na saye ta 100,000, sai ka dawo masa da ita sai ya baka 100,000, sai ka tafi yana bin ka nawa? Da 100,000 yana bin ka 100,100. Kaga abin da dama yake so kenan, ya baka bashi ka kawo 100,000, ya baka bashi 100,000 ka kawo 100,100. To amma sai ya gicce wani ciniki na isa, kawai wani fanko fankon ciniki ba shi ne makasudi ba. To wannan shi ne bai'ul ina. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashi a matsayin misali ta hanyoyi da kwane-kwane da za a yi tabi na ahlul kariba. Kun ga kula yanzu rayuwar ciki take da wannan. Daga musulmi sun gano abu kaza riba ne, sai a biyo ta wata hanyar kuma, sai a ce ga wani ciniki ana samu, za ka haɗa kai, za ka sayi wani ɗan kati, za ka fi kici, za ka yi kaza, za ka yi kaza, kuma ƙarshe ne sai za a bi da kai. Amma an saka wasu kati suka da wasu fama-famai da ake ta cikewa a banza, da wani kwali da za ka saya wani sati suke wani waye, kuma ne ta ce. Kuma za Allah ya ce idza tabaya'tum bil ina, in ko koma irin wannan cinikayyar kuke yi, wa raditum bil zar'i, manoma kawai aka shagala, kowa gidan gonar da yake so ya gyara. ورضيتم بالذبح واخذتم باذناب البقر ما سكيو وكما suka tafi harkar kiwo, ma'ana ɗan kasuwa suka sha'afa da kasuwancin, manoma suka sha'afa da noma, duniya kowa ya koma kanta. Watarakumul jihad fi sabilillah, aka bar wani kowane irin nau'i na jihad. To Allah sai ya dora muku kaskanci, kaskancin da ba zai dauke muku shi ba sai kun koma kanta. Saboda haka duk wannan bala'in da muke ciki maganin guda ɗaya ne, shi ne wannan da manzo Allah ya faɗa hatta tarji'u ila dini, da zarar muka koma kan addinin mu, to Allah maɗaukakin sarki zai fa mana mafita. In tansurullah yansurkum, in kun taimakawa addinin Allah kuma Allah zai taimaka mu. Wannan shi ne alkawarin, da zarar muka koma muka gyaru, muka gyara halayen muka zama na ƙwarai, to Allah maɗaukakin sarki zai taimaka mana. Allah ya ce waɗannan gabalallu ne gabarin ayoyinmu, ba sa tunani ba sa izina da ayoyinmu, sawa'un al-ayatu tanziliya aw al-ayatu takwiniya, ayoyi waɗanda Allah ya saukar ake karanta su a Al-Qur'ani, ko kuma ayoyin da Allah ya sa a sararin samaniya, safahatul mushaf ko safahatul Qur'an ko kuma safahatul kawf, abinda za mu iya karantawa a kundin Al-Qur'ani ko kuma a kundin rayuwar gaba ɗaya, mu ga sama da ƙasa da abinda Allah ya halitta. Waɗannan suna sanya mutum ya fita daga gafala ya koma ga Allah. Waɗanda suka yarda da duniya, suka cika zuciyarsu da san duniya, ya zamana sun daina fatan haɗuwa da Ubangijinsu, waɗannan ba sa tunani, sun gafala ga barin ayoyin Ubangiji. Waɗannan su ne ummarun duniya, suke ƙoƙarin raya duniya, su ne kuma al-ghalibu ala nas, su suka fi yawa a cikin mutane. Waɗanda suke saɓaninsu, waɗanda ba duniyar ke a gabansu ba, ƴan kaɗan ne. Allah ce ula'ika ma'awahum, waɗannan makomarsu annaru, ita ce wuta. bima kanu yaktubuna, saboda abinda suka kasance suna rubuta, abinda suka kasance suna yi na laifuka, shi ya jawo musu fadawa cikin irin wannan aikata. Kalla barrana ala qulubi ma kanu yaktubun, duk laifi to zai haifar da laifi, duk wani laifi da mutum zai yi zai haifar masa da wani laifi, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk sanda mu'mini ko bawa yayin zunubi to za a yi wani ugo baki a kan zuciyarsa, yana ƙara wani, ana ƙara wani ugo an zuciyar ta waye gari baka kirin, wannan shine railu da Allah ya faɗa, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubuna, wannan kuma ita ce alqasiyatu qulubuhum da Allah ya faɗa, su ne zukatan da suka ƙeƙashi, babu danshin imani a cikinsu, babu danshin alqur'ani a cikinsu, babu danshi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a tattare da su. Duk sanda dan adam ya shiga cikin laifi, in bai tuba ba, wannan laifin sai ya haifar da wani, wannan laifin sai ya haifar da wani, yana daga cikin ajilin uqubati dhanb an yatarattaba alayhi dhanbun akhar, yana daga cikin uqubar da zunubi yake fararwa ta kurkusa kafin aje ta nesa, shine ya haifar masa da wani abin, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bizikri fa inna sikka yahdi ila al-bir wa inna al-bir yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra al-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba, yace na hore ku da gaskiya, gaskiya tana jagora zuwa ga ayyukan alkhairi, in kai gaskiya to gaskiyar nan za ta haifar maka da ayyukan alkhairi ba su yi, shi su kuma ayyukan alkhairi za su yi maka jagora zuwa ga aljanna, mutum ba zai gushe ba, yana gaskiya, yana kirdadan gaskiya, face an rubuta shi a gurin Allah siddiqa, to an ba shi wannan matsayi na siddiqai, wanda daga annabawa, daga annabawa su, sannan kuma mutum ba zai gushe ba, ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wal kadhib, a hirdinku da ƙarya, na ja kunnan ku guji ƙarya, wa la yazalu fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, duk sanda kai ƙarya wannan ƙaryar sai ta yi jagoranci, sai ta maka jagoranci zuwa ga fajirci, sai ka auka cikin wani laifin daban, shine wanda za'u sayyi'atu mithlu, duk sanda kai laifi to sai ka ga ka fada cikin wani laifin daban, to Allah yace wannan gafala da suka fada cikin ta sun fada cikin ta ne saboda abinda suka kasance suna tsoruta na laifi, laifin ya taru ya taru ya taru yayi yawa har ya haifar musu da kin haduwa, kyakkyawar haduwa da ubangijin su ya haifar musu da yarjewa kansu rayuwar duniya da nutsuwa da ita. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu, Allah madaukakin sarki ya gyara mana imanin mu, Allah madaukakin sarki ya mana gangantar ya bamu dacewa, sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.